Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.41 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 28 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin a ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump na neman hanyar jirkin ta kidayar jama'a bayan da kotun koli ta amincewa da wata tambaya da yake son karawa a kidayar. Jiya Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin kudirin soja da ya hada da sabbin takunkumi kan Koriya ta Arewa. Haka kuma za ku ji cewa tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden shi ne mai fagen muhawarar da masu neman a tsayar da su ta yan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat.
Kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa saboda a magance matsalar tsaro da sauransu a Najeriya, za a shiga amfani da wasu nau'ukan na'urori.
Na'urori ne wanda tun kafin jirgi ya taso daga ko'ina an riga an san abin da zai zo da shi.
Za kuma aji cewa ƙwararru na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan shawarar mai martaba Sarki Sanusi ta aɗo wasu ƙwararren matakan ceto tattalin arzikin Najeriya.
Maganar da ya yi ta wani ɓangare yana da ƙanshin gaskiya, amma idan aka tsaya a ilmanci aka duba.
Kamar kowace ranar Juma'a, Hauwa Umar na tafa da shirin lafiya uwar jiki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashin Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa hukuncin kotun kolin dakatar da yunkurin gwamnatinsa na ƙara tambayar zama ɗan ƙasa a kidayar jama'a da za a yi ta hanyar tambayar lauyoyinsa idan akwai wata hanya da za a yi amfani da ita wajen jinkirta kidayar jama'a da za a yi a faɗin ƙasar. A wani saƙon Twitter ɗin SOE bayan da aka bayyana hukuncin kotun, Trump ya ce wannan zancen banza ne, a ce wai gwamnati ba za ta iya tambayar mutane ba idan su 'yan ƙasa ne lokacin ƙidayar jama'a wanda ake yi sau ɗaya a duk shekaru goma. Kotun koli ta yanke hukunci akan bayani da gwamnati ta yi na cewa tambayar mutane in su 'yan ƙasa ne za a yi amfani da bayanan ne da aka samu wajen gyara dokar 'yancin yin zaɓe, wanda hakan ɗauke hankali ne kan batun maimakon bayani. Masu sukar wannan yunkuri sun ce hakan zai iya zama barazana ga waɗanda ba 'yan ƙasa ba ne su ki amsa tambayar ƙidayar jama'a, wanda hakan zai kawo musu ƙarancin wakilta a majalisar ƙasa. Jiya Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin kudirin soji da zai hada da sabbin takunkumi akan Koriya ta Arewa, wanda ke zuwa yayin da ake muhawara kan matakin da shugaban ƙasa Donald Trump ya ɗauka akan ɗaukar matakin soji kan ƙasar Iran. Ƙuri'ar da aka kada 86 sun amince, 8 basu amince ba. Kasafin kuɗin tsaron ƙasa biliyan 750 ga ma'aikatar tsaron ƙasa Pentagon na shekarar 2020, wanda zai fara a watan Oktoba, ya ƙaru daga biliyan 716 na wannan shekarar. Wannan ƙuduri zai bayar da damar gudanar da ayyuka ga rassar rundunar sojin Amurka, ta kuma ƙara bayar da izinin ƙirƙirar dakarun tsaron sararin samaniya bisa umarnin gwamnatin Trump da umarnin samar da tsaro a yanar gizo, sai kuma ƙarin albashi na kashi 3.1 cikin 100 na albashin jami'an soji. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden shi ne mai fagen muhawarar da aka yi a daren jiya Alhamis, muhawarar masu neman a tsayar da su 'yan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Amma ɗaya daga cikin masu neman takarar, Sanata Kamala Harris, ta yi masa tambaya kan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata. Sanata Harris, wadda 'yar majalisa ce daga jihar California kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce, ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imanin ba kai ɗan wariyar launin fata ne. Amma baƙar fata sanatar ta janyo masu kallo a ɗakin taron sun tafa mata lokacin da ta ce abin ciwo ne a baya-bayan nan da Biden ya bayyana yadda yana ƙaramin sanata ya yi aiki da sanatoci 'yan wariyar launin fata domin a samar da doka. Nan take Biden ya mayar da martani da cewa hakan ya sauya matsayarsa akan batun ko ba shi wato shi bai yabawa ƴan wariyar launin fata ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya gana da wasu shugabannin duniya a gefen taron kolin manyan kasashe 20 masu girman tattalin arziki a duniya da ake kira G20 a kasar Japan. Trump ya fara da safiyar wannan rana ne da ganawa da Prime Minister Shinzo Abe na kasar Japan, daga baya kuma ya dan tattauna da Prime Minister India Narendra Modi da shugaban Jamus Angela Merkel, waɗanda baki ɗiyansu Trump ya soke su ƴan sa'o'i kafin ya sauka a birnin Osaka. Za mu tattauna ne akan cinikayya, za mu kuma mu tattauna akan soji, Trump ya faɗa lokacin da yake ya haɗu da Abe kafin su nufi inda za su yi tattaunawar. Fadar White House ta ce Trump da Abe sun tabbatar da matsayarsu akan dangantakar Amurka da Japan kan kalubalen tsaro da suke fuskanta, ciki har da batun Koriya da Iran. A kalla dakarun Siriya 27 ne aka kashe, a wasu uku kuma suka raunata a wasu harhare biyu da mayakan da ke alaka da kungiyar Al-Qaida suka kai jiya Alhamis a tsakiyar lardin Hama na kasar Siriya. Harharen biyu na bazata an kai su ne kan sojojin Siriya a kusa da ƙauyen Afshan da ke arewacin yankin Hama. Al-Bayan, shafin yanar gizo ne da ke zama hanyar yaɗa labarai na 'yan ta'adda a Siriya. Shafin Al-Bayan har ila yau ya kafe wata sanarwa daga kungiyar na cewa ta kaddamar da harhare kan dakarun gwamnatin Siriya a wasu yankunan Hama da kuma arewa maso yammacin lardin Idlib. Muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Mark Esper na neman ƙungiyar tsaro ta NATO da ta mayar da muhawarar yadda za a yi akan Iran yayin da ake ci gaba da samun zaman ɗarɗa a cikin wato a yankin tekun fasha. Da yake tattaunawar sirri da wato da yake tana tattaunawar sirri da yi da mambobin ƙungiyar a hedikwatar ƙungiyar NATO da ke Brussels, Esper ya faɗa wa manema labarai cewa ya yi kira ga ƙasashe ƙungiyar NATO da su yi Allah wadai da Iran, da kuma duba yiwuwar samar da wani shiri da zai samar da tsaro ga mashigar ruwan Hamas mai muhimmanci. Haka kuma Esper ya yi kira ga kasashen ƙawayen Amurka su taimaka a samar da wata hanyar diplomasiya akan Iran a yunkurin kauce ɗaukar matakin soja. Jirgin Oregon da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye, wato jihar Oregon da 'yan majalisar ke da rinjaye sun baska da wata ƙuri'a ba.
Sarfilo Hashin Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, ganin yadda Najeriya ke dada fama da taɓarɓarewar tsaro, hukumomin ƙasar za su shiga amfani da wasu na'urorin gano kayan da za a kai ƙasar ta jirgi tun ma kafin a doshi ƙasar da su. Nasir Adamu Ilhikaya, Gareka.
Don kalubalen tsaro a Najeriya, hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa wato Nigerian Shippers Council ta bayyana bullo da tsarin na'ura da za ta tantance duk hajojin teku don ƙara dakile hanyoyin shigowar haramtattun kayayyaki kuma makamai ta barauniyar hanya.
So that the manifest of what's coming is electronically transmitted to Nigeria even before the ship sails from the port of loading.
Shugaban hukumar Barista Hassan Bello ya bayyana haka a wani taron musayar ra'ayi da manema labaru. Hassan Bello ya ƙara da cewa matakan na da zummar daga darajar harkar shigowa da fitar da kaya ta dace da kasashen duniya masu arzikin masana'antu.
Wannan abin da ake ce ma cargo tracking note, na'urori ne wanda tun kafin jirgi ya taso, jirgin ruwa da zai taso daga ko'ina an riga an san abin da zai zo da shi, an san nauyin shi, an san darajar shi. Shi wannan custom duty, kudin haraji da ake aje ma kaya, ba a kayyade shi sosai, saboda haka su custom za su ji dadi dama muna magana da su. Idan aka sa wannan na'uran, komai zai shigo Najeriya an sani tun kafin ya shigo. Kaga wannan zai taimaka abubuwa na tsaro da muke da shi, ana shigo da bindigogi duk wannan zai kare. Sannan ana shigo abubuwa a boye su ba a biyan duty, abin zai kare. Sannan mu kuma a tushoshin mu za mu san abubuwan da za su sai a shirya kafin su zo, duk an shirya da za a yi fitar da su daga port. Abubuwan da cargo tracking note zai kawo shine saukin abubuwa, sai kuma bunƙasa kuɗin shigowa da ake ta boyewa. Yanzu ba inda za ka boye in an sa cargo tracking note.
shine zai sa a tabbata cewa wannan gwamnati da ta zo da transparency da sanin abin da ya kamata to cargo tracking note din nan duk zai bunƙasa wannan abubuwa.
Tuni dai tashoshin sauki hajjar teku na tudu suka fara tasiri da rage wa masu fataucin kaya ɗawainiyar tafiya bakin teku. Hajiya Karimatu Uthman ita ce shugabar hukumar Arewa maso yamma. Ta lissafa hajojin da Tuni tashar sauki kaya ta Kaduna ta fara fitarwa ƙetare.
Akwai gyaɗa, akwai soɓo, akwai citta, sannan kuma akwai ƙahonsa, wasu an kai su Europe, sauran kuma an kai su India.
Abdul Fatah Abu ya zo daga damagaran ta jamhuriyar Nijar, inda yake wakiltar fatake da ke da niyyar amfana da tashar sauki hajar teku ta Kaduna, Funtuwa da Kano. Da nuna hakan zai taimaka wa ingantar tsaro.
Ai yalla bai in kaji an ce gargama ta fito kudi ne babu. Wani ta'aganci ga wasu wane duk rishin aiki ne. In mutane suna samun abin da za su samu kudi bisa halak. Wallahi ba mutumin da zai je ya shiga daji iya koyo-koyo kan abin da bai taka ba kaya kuma ya san ma mai wa halaka. Ina kyauta zakan wannan drug fucking zai yi kokowa sosai. Kan ta'addancin wannan saboda mutane da albarkacin su za su samu aiki.
Baya ga fetur da kan samar da akasarin kudin shiga ga Najeriya sai sashen sufuri ko fatauci da ya hada da hukumar kwastam. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, daga batun tsaro da sufuri kuma sai na tattalin arziki. Inda tun bayan da mai martaba sarkin Kano kuma kwararre a fannin tattalin arziki Muhammadu Sanusi na biyu. Ya sake bayar da shawarar a ɗau wasu ƙwararren matakan ceto tattalin arzikin ƙasar. Ƙwararru suka shiga tsokaci a kai. Ko yanzu ma, wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara na tafa da rahoto kan wannan batu inda ya ce.
Ana ci gaba da tattauna batun hangen taɓarɓarewar tattalin arzikin da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu yi akan cewa matuƙar da gwamnati ba ta ɗauki mataki ba tattalin arzikin tarayyar Najeriya zai shiga wani hali. Wasu masana tattalin arziki dai na ganin akwai buƙatar ganin gwamnati ta duba wannan batu, yayin da wasu shugabannin al'umma ke ganin kalaman na cike da siyasa matuƙa. Dr. Dahir Suleiman malami ne a sashin nazarin tattalin arziki na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma ya yi ta'alliƙin jawabin na mai martaba sarkin Kano game da tattalin arzikin wannan ƙasa.
Maganar da ya yi ta wani ɓangare yana da ƙanshin gaskiya. Amma idan aka tsaya a ilmanci aka duba, ba ka iya cewa tattalin arzikin ƙasa zai durƙushe sai ka duba wasu abubuwa. Idan har abin da ƙasa take samu gaba ɗaya yana tafiya a wajen bashi ne, it means ba abin da za a yi a ƙasar. Kuma duk ƙasar da babu isasshen wutar lantarki, abin da zai faru shine babu masana'antu da za su zo su yi wasu abubuwa. Da zaran babu masana'antu, yawaitan rashin aikin yi zai ƙaru. Idan aka samu yawaitan rashin aikin yi, shine za ka iya samun waɗannan matsaloli na kodai daba, sara suka, in fact generally dai rashin tsaro. Dole mu bashi hanzari a matsayin shi na masani shi ma a wannan harka. Yana da nashi ila alƙamla da ya samu. Idan muka ɗauki kuma tarihi can baya ba da dadewa ba a lokacin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, ministan kuɗinsa ta fito ta yi irin wannan magana. Aka ce a aka yi ta hayaniya kaza-kaza, sai da wannan gwamnati ta shigo sai ta gane maganar da aka yi haka ne, cewa idan aka kawo wani lokaci albashi ma ba za a iya biya ba. So ya kamata gwamnati ba wai dan mutum ya yi magana ya kasance cewa an ɗauke shi kila a siyasance ba, a duba a gani. Idan wannan magana haka ne, idan aka tara masana za su iya tabbatar da haka ko aka san haka. Babban abin al'amarin shine gaskiya a yadda ƙasar take tafiya, ni a tunanina idan babu abubuwan ci gaba a ƙasar, wallahi kusan ba mu fara ba.
Ba fara ne ba.
Kai ka sani, ni na sani, ƙasar na yanzu haka mutane suna cikin wani hali, musamman talakawa.
Shi kuwa shugaban kungiyar nan ta haɗin kan al'ummar arewacin Najeriya da ake kira Arewa People's Unity Association a turance, Alhaji Adamu Ali, cewa yi ko da ma dai akwai abin dubawa, amma dai jawabin na mai martaba sarkin Kano akwai siyasa ciki.
A matsayin shi na sarki kuma da matsayin shi na wanda ya taɓa riƙe gwamnan babban bankin ƙasa, dole za a dubi waɗannan maganganu da fuskoki. Abu na farko shine a matsayin shi na masanin tattalin arzikin ƙasa, idan yayi wannan magana ba za ta zama abin mamaki ba. A gefe guda za mu duba mu gani inda siyasar take shigowa, kasancewan halin da yake ciki a jihar Kano da masarautar Kano da gwamnan shi na Kano. Ya kamata duk maganganu irin waɗannan
ba ku gani, ya kamata a jingina maganar kallon siyasa a kalli abin da tunda kun ce shi masani ne, wato domin a gyara tattalin arzikin ƙasar.
To abin da yasa ba za wannan ba za ta kawo ba gaba ɗaya, saboda yanda ya tsumbula kanshi cikin maganan siyasa. Ita kanta masarautar Kano ba ta taɓa shiga mawuyacin hali ba. irin wannan karnin da muke ciki, ba dan komai ba saboda yawan maganganu da yake yi wanda bai kamata a ce sarki irin na Kano yana sakin maganganu a kowane lokaci ko kowace gaba ba irin wannan lokacin.
Wannan dai ba shine karan farko da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ke jawabin jawo hankalin gwamnati ba. Abin da suke ganin shine ma ya ja da rashin fahimta dake tsakanin shi da gwamnatin jihar Kano ta yanzu. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida na Ikara, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
kungiyar kwato hakkin bil'adama Human Rights Watch ta duniya ta zargi 'yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru masu tada kayar baya da cin zarafin al'umma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a jihohin da suke fafutuka na ballewa daga kasar ta jamhuriyar Kamaru kudu maso yammacin kasar da kuma jihar arewa maso yammaci. Na tambayi Alhaji Mutari Baminda birnin da 'yan awaren suke buƙatar mayarwa headquarters su idan sun samu nasara na datsa kasar gida biyu.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda, Hauwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki, wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke, lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar mafitsara wadda kwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar mafitsara wanda kwayoyin cuta ke haddasawa.
Wato urinary tract infection da turanci, kwayoyin cuta ne sai su shiga mafitsara sai su kawo matsaloli. A lokacin da komai yake yadda ake so lafiya lau, babu wata kwayar cuta a mafitsara tun daga koda har zuwa wurin fitar da shi fitsari. To amma idan aka samu wani dalili da zai sa kwayoyin cutar nan su shiga kuma sai su hayayyafa sai su kawo matsaloli a cikin mafitsara, wannan shi ake cewa urinary tract infection da turanci.
To likita, me ke kawo waɗannan kwayoyin cutar?
Kwayoyin cutar nan sukan shiga mafitsara ne ko dai hanyar ya kasance ta jini, ta hanyar jini suka je samu kansu a cikin mafitsara ko kuma ta hanyar mafitsara su shiga cikin balambalan da ke tara shi fitsarin kuma su yi sama. Mafi yawanci cuta ce da take a yara ƙanana, amma kamar shekarar farko da maza da mata hatsarin su duk ɗaya ne. Amma bayan shekara guda yawanci ƴaƴa maza ba su fi samun wannan matsala ba, ƴaƴa mata sun fi samun kusan kafin ka samu yaro ɗaya namiji wanda ya haura shekara guda da wannan cutar UTI za ka samu yara mata kamar goma. Wannan kuma ya danganta ne saboda yanayin mafitsarar tasu a wurin fitar da fitsarin na mata gajere ne ba kamar na ƴaƴa maza ba.
Menene alamomin wannan cuta? Mutum yake nunawa da za a gane cewa wannan wurin ya tabu ko kuma akwai kwayoyin cuta da suka haddasa wani matsala?
Cutar UTI din ita kala-kala ne, ya danganta ga wani bangare ne ya shafu. A koda ce ta shafu ko kuma balambalan din ne ko kuma kasan balambalan din ne, wato hanyar da fitsarin ke fita. Idan can sama ne wato wajen koda kenan, yawanci yana zuwa da zazzabi mai tsanani ya kawo amai ko kuma mutum ya rinka jin aman, sannan ciwon kwibi, kwibin da ya shafa din. Idan duka biyun ne zai zama kenan kwibin hagu da dama, in kuma gefe ɗaya ne to gefen da abin ya shafa. A wani lokaci akan iya samun mutum ya samu, musamman a yara din, samu wannan UTI ba tare da suna da wani alamu ba. Wasu akan ga yaro kawai ya ki girma sai lokacin da ake binciken dalilin da yasa yaro ya ki girma din sai a gano cewar yana da wannan urinary tract infection ne. Kenan shi a irin wannan ba lalle a ga wasu alamu ba. Sannan a jarirai suna iya zuwa kamar alamun kowace cuta, misali ya kasance baya yaki cin abinci, yana zazzabi ko wani lokacin har su fara girgiza da sauransu, saboda haka za ta iya zuwa ta hanyoyi da dama.
Kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi kamuwa da wannan cutar?
To, kamar su waɗanda aka haifa misali watan farko, idan an samu matsala ko ta wurin haihuwa ko wurin da aka haihu, wato ina nufin kamar a ce wurin da aka haihu ba wuri ne mai tsafta ba, ko kuma ita mahaifiyar ta samu matsala na infection ɗin lokacin haihuwa sai jaririn ya ɗauka, to ana iya samun wannan UTI sosai. Bayan shekara farko yara mata sukan yawan samun UTI saboda kasancewar musamman 'yan ƙanana da ake kaiwa irin makarantar da ake cewa crèche kenan ko pre-nursery, saboda idan sun yi je banɗaki sun amfani da banɗaki wurin wanke su, idan ya kasance an wanko ƙwayoyin cuta daga wajen bayan gida a kaiwo gaba da su, suna iya shiga mafitsaran nan sai su kawo wannan UTI. Kuma yana daga cikin dalilan da yasa 'yan ƙananan yara 'yan mata suke samun wannan abin yakan yawa. Akan samu idan mafitsaran na hanyar da duk tun daga kan koda har mafita, idan an haifi mutum da matsala da su, wasu akan samu matsala wurin wato abnormal to urinary tract, sai kasance fitsarin baya wucewa yadda ya kamata, to waɗannan su ma sukan samu matsalar UTI. Akwai waɗanda kuma idan shi wannan balambalan na fitsarin ya matsa da ƙarfi don ya fitar da fitsari ta ƙasa, wani fitsarin yana iya komawa sama ya yi har wajen koda, abinda ake cewa reflux, to su ma suna samun urinary tract infection. Saboda haka akan samu dalilai da dama da yake sa a samu urinary tract infection. A manya musamman maza wanda suke da abinda ake cewa prostate, idan ya fara girma saboda fitsarin baya fita sosai, shi su ma suna cikin hatsarin samun urinary tract infection ɗin nan. Duk dalilin da zai hana fitsari ya fita sosai ya rinka taruwa a cikin balambalan ɗin bulada ɗin nan zai iya kawo mutum ya samu urinary tract infection.
Misali, zaka ga masu riƙe fitsari wataƙila sai su jima ba su yi fitsarin ba, ko da suna jan fitsarin ko kuma ba su samu inda za su yi shi ba. Shin yawan yin hakan shi ma yakan kawo wannan cuta?
Shi ma yana da matsala da buƙatar idan mutum ya ji fitsarin nan ya fitar da shi, saboda idan bai fitar da shi ba zai taru, shi kuma fitsarin in ya tsaya zai iya zama matsala yadda ƙwayoyin cuta za su iya girma a cikin shi. Amma in an kokarin fitar da shi duk lokacin da aka ji shi, to yana taimakawa wurin wanke ita kanta mafitsarar, saboda wurin fitar ta shi sai ya kasance ƙwayoyin cutar ba su samu damar su dade a cikin mafitsarar da har za su hayayyafa su kawo matsala ba.
To likita, menene illar cutar mafitsara idan ba a dauki matakin da ya dace?
To, akwai illa ta yanzu, misali zazzabin nan, ciwon kuyɓi da sauransu. Sannan kuma akwai illa da take ta nan gaba, wanda yawan wannan urinary tract infection yana iya taɓa koda, yana iya lalata koda, sai zama koda ta samu matsala nan gaba cikin wani lokaci, kuma sai mutum ya iya samun hawan jini saboda wannan kamar ya za a ce wasu kake nan, wanda idan yana taɓa kodan nan za a samu wurin da kamar ya yi ciwo ya warke, to wannan tabon sai zama dalilin da zai sa mutum zai samu hawan jini nan gaba, ya zama kenan koda ta samu matsala.
Idan mutum ko kuma yaro ya kamu da wannan cutar, idan har an ɗauki matakin da ya dace, yana iya warkewa?
Yana warkewa sosai, da an tabbatar da cewa akwai urinary tract infection, akwai magunguna da ake bayarwa, idan ya sha kuma sai ya koma sai a sake gwada fitsarin a duba idan akwai alamu, in kuma sun tafi shikenan. Akwai waɗanda suke da cutar reflux nan, wanda fitsarin yake daga bladder, wato balambalan da ke tara fitsarin yayi sama yana koma cikin koda, waɗansu daga ciki akan duba halin da idan ta kama akan sa su rinka shan magani na rigakafi har zuwa tsawon watanni kamar 6 ko abin da ya kama da haka, ya danganta ga yanayin abin da aka gani a wurin bincike.
Kamar wasu matakai ya kamata a ɗauka domin rage yawan cin karo da wannan cuta?
To, musamman ga yara ƙanana wanda ake kula da su, da buƙatar wanda suke kula da yaran su fahimci cewa idan za a wanke musamman ƴaƴa mata, a fara wanke hannu tukunna, sannan a wanke gaba, sannan a wanke bayan, saboda kada a dauko ƙwayoyin cutar da suke cikin bayan gida a kawo su mafitsara. Wannan musamman a makarantu yanzu da ake kai yara ƙanana tun suna kusan shekara 2, da kuma gidaje inda ba iyaye ne ke hidimar ƴaƴan ba da buƙatar duk wanda yake kula da yaran a koya masa ya fahimci wannan. Idan aka yi dan waɗannan matakai za a dan samu sauƙin shi wannan urinary tract infection. Wasu alamomi da za a iya gani na shi wannan urinary tract infection zai iya zama yaron da baya fitsarin kwance a da sai yanzu a fara ganin yana fitsarin kwance, ko kuma yaro yana yawan cewa cikin shi yana ciwo. Idan aka duba sai a ga inda yake nuna wajen mara ne yake ciwo ko kuma wajen kwibin sa yake ciwo. Wasu akan gane cewa akwai matsala ne sai idan sun zo da wani ciwon ko an je yin wajen scanning sai a ga cewa mafitsarin na da matsala, da can ba a san da ita ba ma sai a wannan lokaci. To dai yana daga cikin dalilan da yasa idan mutum ya zo da rashin lafiya ko da kwaya daya ce ko da an santa sai a duba sauran matakai. Misali mutum yaro ya zo da zazzabin cizon sauro, zazzabin cizon sauron nan zai iya kama da urinary tract infection din nan, kuma shi ma urinary tract infection zai iya kama da zazzabin cizon sauro. Dalilin da yasa kenan za ka ga wasu asibitoci inda yaro ya shigo da rashin lafiya ko yaya ne ana gwada fitsarin, saboda za ta iya zama kuma cikin mutum a jikin mutum ba tare da an ga wasu alamu ba. To shi yasa yana da kyau a rinka kula wajen su, musamman yara ƙanana da ba za su iya kula da kansu ba. Sannan kuma asibitoci idan mutum ya zo da zazzabi, yana da musamman yan mata ƙananan yara, yan mata da buƙatar a rinka duba fitsarin nan, saboda za a iya kare matsalolin da urinary tract infection zai kawo nan gaba idan aka gane shi tun da wuri.
Musamman ma ga mata nakan ji ana cewa tsarki da sabulu ba shi da kyau, shin yaya abin yake?
A gane cewar sabulun nan su ma chemicals ne, akwai wanda suna iya reacting to wannan chemicals din, jikin su baya buƙatar shi. Sannan kuma ba wai sterile bane, kwayar cuta za ta iya rayuwa akan sabulun, saboda haka za a iya sa shi garin wankewar misali, saboda haka ruwan da yi in aka tabbatar ruwa mai kyau shine mafi a'ala.
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa'u, yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal da labaran duniya amman fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa hukuncin kotun ƙoli na dakatar da yunkurin gwamnatinsa na ƙara tambayar zama ɗan ƙasa a ƙidayar jama'a da za a yi ta hanyar tambayar lauyoyinsa idan akwai wata hanya da za a yi amfani da ita wajen jinkirta ƙidayar jama'a da za a yi a faɗin ƙasar. A wani saƙon Twitter 'yan sa'o'i bayan da aka bayyana hukuncin a kotu, Trump ya ce wannan zancen banza ne a ce wai gwamnatinsa ba za ta iya tambayar mutane ba idan su 'yan ƙasa ne lokacin a ƙidayar jama'a, wanda ake yi sau ɗaya a duk shekaru goma. Jiya Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin ƙudurin soja da ya haɗa da sabbin takunkumi kan Koriya ta Arewa, wanda ke zuwa yayin da ake muhawara akan matakin da shugaban ƙasa Donald Trump ya ɗauka akan ɗaukar matakin soja akan ƙasar Iran. Ƙuri'ar da aka kaɗa 86 sun amince, 8 ba su amince ba. Kasafin kuɗin tsaron ƙasa biliyan 750 ga ma'aikatar tsaron ƙasa ta Pentagon na shekarar 2020, wanda zai fara a watan Oktoba, ya ƙaru daga dala biliyan 716 na wannan shekarar. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden shi ne mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya Alhamis, muhawarar masu neman a tsayar da su 'yan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Amma ɗaya daga cikin masu neman 'yan takarar, Sanata Kamala Harris, ta masa tambaya kan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata. Sanata Harris, wadda 'yan majalisa ce daga jihar California kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce, ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imanin ba kai dan wariyar launin fata ne. Amma bakar fatar sanata ta janyo masu kallo a ɗakin taron sun tafa mata lokacin da ta ce abin ciwo ne na baya-bayan nan Biden ya bayyana yadda lokacin yana ƙaramin sanata ya yi aiki da sanatoci 'yan wariyar launin fata domin samar da doka.
To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Sarfilu Hashin Gumal da ya karanto na labaran duniya, da CD wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kada Masi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.
Le monde aujourd'hui.